Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Baba Yakub makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 17 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kadun labarai.
To, baba jiragen sama marasa matuƙi dauke da bama-bamai sun kai hari a babban birnin Ukraine a safiyar yau Litinin, mako guda bayan harin makami mai linzami da Rasha ta kai a Kyiv. Sama da mutane 600 ne yanzu aka tabbatar sun mutu sanadiyar ambaliyar ruwa mafi muni da aka gani cikin shekaru 10 a Najeriya. Ma'aikatar Shari'a Iran ta faɗa a yau Litinin cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a gidan yaren Evan da ke birnin Tehran ya ƙaru zuwa mutum 8.
To, kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar wayar da kan al'umma akan yaki da talauci a duniya, kuma mun tattauna da Shu'aibu Mungadi, dan jarida kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullun a birnin Abuja. A jamhuriyar Niger kuma, gabayyar kungiyoyin matasa a Niger ne suka fitar da wata sanarwa akan rashin aikin yi da ya addabi matasa a kasar, duk da cewa ana fidda ana yaye dubbansu daga jami'o'i a kasar. Bayan haka kuma a dan jamhuriyar Niger akwai kungiyar adawa da ake kira ADR Mahita ta bayyana damuwa akan abin da ta kira wato matsalolin rayuwa a kasar da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki a kasar, inda suka ce ba za su zuba ido gwamnati tana yadda take so ba. Bayan haka kuma za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda baban gidan Jibrin ke gabatarwa. Sa'annan za mu kawo kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To, amma yanzu bari mu fara da kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jiragen sama marasa matuƙi ɗauke da bama-bamai sun kai hari a babban birnin Ukraine a safiyar yau Litinin, mako guda bayan harin makami mai linzami da Rasha ta kai a Kyiv bayan an ɗan tsagaita wuta. Jami'an Ukraine sun ce jiragen da suka kai harin na Shahed ne da aka kera a Iran, waɗanda Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-haren ƙunar baƙin wake na kamikaze, inda jiragen ke faɗawa kan wuraren da aka auna. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a shafin Telegram cewa a duk safiya da kuma dare makiya na gallaba farar hula. Jiragen sama marasa matuƙi na kamikaze da makamai masu linzami suna kai hari a duk faɗin Ukraine. Makiyan mu za su iya kaiwa garuruwan mu hari, amma ba za su samu karaya ba. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce har da gundumar Shevchenko da ke tsakiyar kasar a cikin wuraren da aka kai harin, yankin da makamai masu linzamin Rasha suka kai farmaki a makon da ya gabata, a zaman wani bangare na hare-hare ta sama da suke kaiwa a faɗin kasar. Sama da mutane 600 ne yanzu aka tabbatar sun mutu sanadiyar ambaliyar ruwa mafi muni da aka gani cikin shekaru 10 a Najeriya, a cewar wani sabon rahoto da aka fidda jiya Lahadi. Bala'in ya kuma tilastawa mutane sama da miliyan 1,300 ƙauracewa gidajensu, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar jinƙai ta Najeriya ta fidda a shafinta na Twitter. Ministan harkokin jinƙan Najeriya Sadiya Umar Faruk ta ce an rasa rayuka sama da 603 ya zuwa jiya 16 ga watan Oktoba na wannan shekarar. Adadin da aka fidda a makon da ya gabata ya nuna rayuka 500 ne suka salwanta, amma adadin ya ƙaru a wani bangaren saboda wasu gwamnatocin jihohi ba su shirya wa ambaliyar ruwan ba, a cewar minister. Ambaliyar ta kuma lalata gidaje sama da 82,000 da kimanin hektar 110,000 na gonaki, a cewar minister. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniyar. Amma yanzu kafin nan, yau take ranar yaki da talauci a duniya, wanda aka ware domin wayar da kan al'umma akan yadda za a yaki fatara a duniya. Kasashe masu tasowa irin namu su ne akan danganta ko kuma aka alakanta da talauci a duniya. Na tambayi Shu'aibu Mungadi, ɗan jarida kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullun a birnin Abuja, ko shin talakama ya san akwai wannan rana a yau?
To, ka gani da ɗan jarida ne. amma in ba da naji kamafen yada labarai na zamani da na abin nan ba ni kaina ban san da akwai wannan tunawa da wannan ranar ba. Mutanen da ba su da fatara kuma ba su da wani dangantaka da fatara suke cinye kudaden da ake warewa domin bukukuwan yaki da fatara
a kasashe irin damu. Wannan ranar da ake wayar da jama'a akan yaki da talauci, ya me amfani ko kuma tasirin wannan ranar a kasashen mu?
Wal baba ku mafi yawa a irin waɗannan ranakun da ake cewa rana kaza ga masu shirye waɗannan bukukuwa na waɗannan na tunawa da waɗannan ranaku suna yi ne domin a tunatar da al'umma wani sako ko wani yanayi na musamman da ake ciki da za a ce yau shine ranar yanayi ta duniya, yau shine ranar yan jarida ko ranar kaza. Amma dai ainihin ga mutanen ƙasa kamar ƙasashe masu tasowa ranar ba ta da wani tasiri ba ta kuma da wani ma'ana. Da farko dai kafin ba su san dalilin da aka kikkira ranar ba, babu faɗakarwa, ba ilmantarwa. Abu na biyu kuma ba wani abu da ke biyo wannan bikin. Idan aka ce misali ranar fatara ta duniya ko ranar kakkaɓe fatara, talaka in ba wani abu ka biyo masa da shi ba, da a ce wannan ranar ana raba kuɗi ko abinci, to talaka ma zai zaku cewa wannan ranar ta zo. Amma matsawar ba abin da ke biyo baya wanda za a baiwa wani a madadin tunawa da irin waɗannan ranakun, to gaskiya ba da tasiri. Mafi yawa ma tarurrukan da ake yi domin tunawa da waɗannan ranakun akan yi su ne a birane, saboda haka mutanen da abin ya shafa kai tsaye ba sa sanin cewa ana yin wannan bikin, ba sa sanin ma'anarsa kuma ba sa jin tasirinsa.
To da yake wannan rana ce da ake yi ta ƙasa da ƙasa, a ƙasashen mu matsayi na ƙasa akwai wani abu da muke yi irin na yaƙi da fatara ko talauci?
To mafi yawa akwai shirye-shirye da tsare-tsare da gwamnatoci sukan yi, wato irin ƙasashen Afirka misali, musamman irin Najeriya da makamantanta. Irin waɗannan tsare-tsaren akan shirya kudurori da dama da tsare-tsare na gwamnati, amma yakan kare a takardu, a shafukan takardu na jaridu ko kuma a akwatunan talabishin. Amma dai al'ummomin da abin ya shafa ba su cika samun ko jin tasirin abubuwan da ake shiryawa ba.
To a matsayinka na mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, in an ce ka ba da shawara, me kake gani ya kamata ai matalaka ya san ma ana da irin wannan rana?
Idan na zan ba da shawara, misali a wannan ranar da ake cewa rana ce ta yaki da kakkaɓe fatara, to don ce na ɗaya a rinka waɗannan shirye-shiryen waɗannan ranaku. Idan za a shirya su, a shirya su a yi bukukuwan wuraren da ita kanta fatarar ta fi katutu. Sa'annan a rinka biyo da waɗansu abubuwa ko dai wata bita ga al'umma don koya masu yadda za su yaƙi fatarar da kansu, ko kuma samun wani tallafi ko tanadi wanda al'umma za su ƙaru da shi wanda zai taimaka ma al'umma su yaƙi fatarar, ko kuma ilmantar da su akan shirye-shiryen gwamnati akan tsare-tsaren yaƙi da fatara. Amma kawai a haka a fito ana faɗin yau ne ranar kaza, ko a shiga rediyo da talabijin da jaridu ana babatu ana maganganu akan wannan rana, ko kuma a rinka shirya tarurruka a birane, wannan ba zai yi tasiri ba.
Shu'aibu Mungadi ce nan mai sharhi akan harkokin yau da kullum a birnin Abuja. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ko ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Babbar jam'iyyar adawa ta Congress ta India ta kada kuri'ar zaben sabon shugabanta a yau Litinin, yayin da iyalan Nehru Gandhi da ke da rinjaye a jam'iyyar suka kauracewa neman takara. Sonia Gandhi, shugabar jam'iyyar rukun kwarya, na daga cikin wakilan jam'iyyar kusan 9,000 da suka cancanci kada kuri'a akan lamarin. Na dade ina jiran wannan, a cewar ta bayan da ta kada kuri'a a ofishin jam'iyyar da ke birnin New Delhi. Ko da yake bisa tarihi, ‘yan Nehru Gandhi suke jagorantar jam’iyyar, amma Sonia Gandhi da ɗanta Rahul Gandhi sun yanke shawarar tsaida wani daban bayan da suka sha faduwa a zaɓukan ƙasa da na jihohi tun lokacin da jam’iyyar Prime Minister Narendra Modi ta hau kan karagar mulki a shekarar 2014. Ƙwararriya a fannonin kimiyyar yanayi da noma ta Amurka, Cynthia Rosenzweig, na shirin karɓar lambar yabon samar da abinci ta duniya a wani biki da za a yi ranar Alhamis a Des Moines da ke jihar Iowa, saboda aikin da ta yi a kan yadda sauyin yanayi ke shafar abinci a duniya. A watan Mayu ne gidauniyar ba da lambar yabon samar da abinci ta duniya ta sanar da sunan Cynthia a matsayin wacce ta lashe lambar a bana. Lambar yabon za ta zo da kyautar kuɗi dala 250,000. Gidauniyar ta bayyana yadda Cynthia ta gano yadda za a yi amfani da wasu dabaru, ciki har da shirin da ake kira AGMIP.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Gamayyar kungiyoyin matasa a Nijar sun fitar da wata sanarwa ta matsalar rashin aikin yi wadda ta addabi su matasan masu ɗimbin yawa da suka gama karatu a Nijar, lamarin da ke da nasaba da cin hanci da rashawa da kuma fifita 'ya'yan manya da 'ya'yan masu faɗa a ji akan 'ya'yan talakawa. Tuni kungiyoyin farar hula a Nijar suka nuna fargaba game da halin da ƙasar za ta fada a ciki sakamakon ƙaruwan rashin aikin yi ga matasan. Wakilin mu Hamid na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
A cikin sanarwar da suka fitar, kungiyoyin matasan dai suka ce rashin aiki na yin barazana ga yanayin zamantakewa da zaman lafiyar al'ummar ƙasar. A saboda haka suka buƙaci gwamnati da masu ruwa da tsaki su hanzarta ɗaukar matakai domin shawo kan matsalar ta hanyar inganta yanayi da bullo da hanyoyin tallafawa matasa ayyukan yi don samun dogaro da kai. Suleiman Waifan, shugaban wata kungiyar matasa, shi ne karanto sanarwar.
Matasa na jihohi ne da na gundumomi ne suka taru su kan matasan an baro su a baya ciki. To muna tunawa jama'a gabaki daya ke muna nan tsaye-tsayin daka sai mun cimma burinmu, kuma sannan matasa gabaki daya su kama jikinsu. Sabuwar kungiya nan da take exploitation na uranium tana so ta ɗauki mutane bisa wani tsari wanda yake ba bisa ka'ida ba, ba bisa doka ba. Matasa gabaki ɗaya su kama jikinsu duk wannan exploitation na uranium wanda bai ɗauki matasa za su yi komba da shi.
A kowace shekara dai ana yaye dubban matasa a jami'o'i da kwalejoji wanda a ƙarshe ke koma zaman kashe wando saboda rashin aiki yi da ke da nasaba da cin hanci da rashawa da fifita yaran manya da kuma yaran masu faɗa a ji akan yaran talakawa. Lamarin da ke jefa su cikin mawuyacin yanayin rayuwa. Ibrahim Ahmadu, shugaban kungiyar RGG.
Samun aiki kowace shekara wahala yake mana. Tanke ba kai wani dan wani babba ne ba, koko kai kana da wani dogon hannu, koko in ba ka ba da cin hanci ba, aiki ba ka samun shi a nan Nijar. Da ka zo ma ne wajen neman aiki sai a ce wa turo ka. Ba a tambayar ka wani diploma gare ka koya aikin ka yake, a'a sai dai a ce wa turo ka, koya ne nawa zaka bada ko dai wani abu dai kamar makamancin hakan ga. Sai ga mutun da master in shi wanda license da yana zaman banza. Muna shan wahalhalu da yawa kakin mu samu aiki.
Kungiyoyin farfulla sun ba da shawara ga gwamnati na daidaita rayuwar matasa ta hanyar kirkiro da cibiyoyin da matasa za su koyi sana'o'i tare da tallafa musu yadda za su rike kansu bayan sun kammala horon sana'ar, wanda a cewar su rashin aiki yi shine tushen matsalolin matasa a Nijar. Alkasun Mato, ɗan kungiyar farfulla.
Abun da ya shafi matasa, rayuwar ƙasa matasa ne. Matasa sun fi su fi yawa. To kenan bai kamata ba a ce ana cikin wani yanayi na talauci. Wannan a sun ka koya musu aiki, kuma ya kasance akwai cibiyoyi na horon aikin hannu a kyautata rayuwarsu. Rashin aiki shi yake haifar da duka abun da ka gani yana karkashin rashin aiki. Tunda yake wanda baya da aiki ba da abun kanshi, jice shi bushewa take, kuma shi kanshi aikata shi zai.
Masana dai sun bayyana cewa matsalar rashin aikin yi ita ce ke haifar da karuwar rashin tsaro da fashi da makami da kuma shaye-shaye a gunkwayo da sauran munana ayyukan da matasa ke aikatawa. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Har yau a Jamhuriyar Nijar, Wata jam'iyyar hamayya ta ADR mafita ta bayyana damuwa dangane da abin da ta kira hali na kuncin rayuwa da jama'an kasar ke fuskanta sanadiyar wasu tsarin matsaloli da suka addabi al'umma da suka hada da lalacewar lamarin tsaro da kuma durkushewar tattalin arziki da kiwon lafiya a yayin da a gefe ɗaya kuma ake hana jama'a morai yancin gudanar da zanga-zanga lamarin da jam'iyyar ta ADR ta ce ba za ta zuba ido tana kallo ana yi wa talakawan kasar kama karya ba sai dai wani kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki na kallon abin tamkar wani korafi ne irin na 'yan adawa. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko wani da ƙarin bayani.
A yayin gangamin da ta shirya a albarkacin cika shekaru biyu da shigowarta fagen siyasar Nijar, jam'iyyar ADR mahita ta ɗan takara a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa na watan Disambar 2020 Usman Idi Ango Sadauki ta yi bitar halin da ake ciki a wannan ƙasa watanni 18 bayan da shugaba Muhammad Bazoum ya haye karagar mulki. Mamba a ƙawancen jam'iyyar adawa na kafin Venta N da ACC, jam'iyyar ADR mahita ta nuna takaicinta akan yadda rayuwa ke ƙara yi wa talaka wuya a wannan ƙasa. Kamar yadda babban maga takardanta Alhaji Abubakar Ma'azu mai lakanin Ambuka ya bayyana.
Ai duk dan kasa ka tambaye shi ya san halin da kasar ka take ciki. Abu na musamman akwai rashin tsaro. Harkar lakwal ya tabarbare musamman ga jahohin da akwai wannan tashin hankali. Harkar likita kowa ya sani akwai matsalar magani, akwai matsalar ruwa, akwai matsalar hanyoyi. Ana gani kuma an sa ido. Mulkin kasa mulkin jama'a ne. Dan Allah ya saka zan shugaban kasa an baka nauyin jama'a ne. Ba nauyin partin ka fadai wanda ka ga zama shugaban kasa. Amma abinda mun kawai gari mun ka gani ko ina wariya na suka ba mutane inda duka zaman to ba tare su kake ba dokaka kai kamar ba dan kasa ba.
Rashin mutunta muhimman yancin da demokradiya ta yi tanadi wa yan kasa na daga cikin matsalolin da jam'iyyar mahita ta ce sun ta'azzara a wannan zamani na gwamnatin PNDS tarayya. Shugabannin jam'iyyar sun lashi takobin ci gaba da fafutukar ganin an baiwa yan kasa haƙoƙinsu.
Doka ta ba da yanci ko to ku je rangwano ko to ku abin da kuke so dan a gyara. Amma sai ga wannan dama ba a ba mutane ita to da mi ba mutane dama su sai tutuma su yi ra'ayin kansu siyasa ra'ayi ta ba mulkin danniya ba ta ai adawa su yi zama adawa sun san abin da ake cikin adawa kuma da sun kai adawa an yi musu an mutuntashe su akan zama tunayen adawa.
Sai dai kakakin jam'iyyar PNDS Alhaji Asmanu Muhammadu na cewa waɗannan zarge-zarge ba su da tushe.
Zancen siyasa ne ba za ka hana ɗan adawa shi faɗi abin da yake so ba. Su suka kawo cikas na ilimi ƙasar Nijar. Kwantaragi su suka kashe Nijar ba mun kawo shi ba. Mun iskanci ilimi ya lalace da warwas. Yanzu gyara ne ake yi. Kowa ya san doki wanda shugaba Bazoum ya hau shine na ilimi ya tabbata kuma ya yi kyau. Sannan fuskar rashin abinci duk wanda yake zuwa cikin karkara ya san shekara bana alhamdulillahi. Ta fuskar tsaro nan da kasa samu wanda kewaye da mu baba kamar Nijar wanda ke da tsaro.
ADR mahita wacce aka kafa a watan Satumban 2020 bayan da wani sabani ya kunno kai a tsakanin shugabannin jam'iyyar PNDS da a ɗaya bangare wani jigonta wato jagoran matasan jihar Tawa Idi Ango Usman Sadauki ta shiga babban zaben Nijar na 2020 abinda ya bata damar samun wakilai a majalisun karkara. Haka kuma tana daga cikin jam'iyyun da ke da kujerun wakilci a majalisar dokokin ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Malam Sule Mumuni Barma. Kar banta wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin na gaba.
Ilimi garkwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayin musulunku jama'a kiranmu nake bisa daje.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan Adam. A ranar Juma'a da ta gabata ne dai kungiyar malaman jami'o'in tarayyar Najeriya wato ASU ta bayyana dakatar da yajin aikin da ta shafe watanni 8 tana yi a kasar, lamarin da kuma ya kai ga rufe dokacin jami'o'in kasar musamman ma dai na gwamnatin tarayya da na wasu jihohin Najeriya. A yau Litinin ake sa ran za a bude jami'o'in kasar domin dalibai su fara halarta makarantun nasu sakamakon bude sun da aka yi. Dakatar da yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in kasar ta yi ya biyo bayan shiga tsakani ne da shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Femi Bajami Amila ya yi, inda a ƙarshe gwamnati ta amince ta biya wasu daga cikin sharuɗa ko bukatun kungiyar malaman, a inda su ma malaman jami'o'in suka amince da sakin wasu bukatun nasu domin samun daidaito. Tuni dai dalibai da iyaye na yara suka fara murna dangane da wannan mataki da aka dauka na kawo karshen yajin aikin da ya bar daliban a gidaje, lamarin da ma ya sa wasu shiga wasu ayyuka na asha. Naji ta bakin wasu iyaye da kuma dalibai game da wannan mataki da aka dauka na bude makarantun. To sai dai da farko ga Dr. Bashir Yankuzo na Jami'ar Kimiyya da Fasaha dake garin Mina, wanda ya yi karin haske game da wannan mataki da aka dauka da kuma bada shawarwari ga gwamnati da kuma iyaye da ma dalibai domin kaucewa yajin aiki a nan gaba.
Wato alhamdulillahi labari ne mai faranta rai kwarai da gaske a samun cewa yanzu dalibai za su koma jami'o'i su cigaba da karatu. Kungiyar ASU ta janye yajin aiki, ita ma gwamnatin tarayya ta sassauto akan wato ainihin matsayin da ta dauka. Wannan shine alkhairi kwarai da gaske, kamar yadda muka sha faɗa cewa sasanta wannan al'amari shine hanya, ba wai zuwa a ce za a bi ta hanyar kotu ba. To wannan abu murna ne, amma bayan nan akwai darussa. Kullum abu ya faru da bukatun a ce an dauki darasi, an yi karatu saboda kauce ba faɗa ba cikin wannan yanayi. Na farko dai wannan yarjejeniya da aka sa hannu tun kafin zuwan wannan gwamnati, yarjejeniya ce da ta dade, wanda da bukatun gwamnati kullun ta auna koyaushe ya zama cewa in an yarjejeniya ayi kokarin biyan wato ainihin kowane bangare kokarin sauke nauyin da yake kansa a cikin lokacin da ya dace, ba tare da kyale abu ya tsayi irin wanda ya tsayi ba. Sannan akwai darussa ga ita kanta kungiyar ASU da dalibai da iyaye da ita kanta jami'a da gwamnati da ya kamata a dauka kan wannan yajin aiki. Na farko ita kungiyar ASU ta bukatan ta sake lale kungiyar nan, ta sake komawa da wato ainihin shugabanninta, wani irin matakai yafi dacewa ta dauka domin kai koke-kokenta, ta inda wannan matakan da za ta dauka ba za ta jefa mabiyanta da dalibai cikin wahala irin yanda suka fada a wannan karan ba. Abinda ke nuna wato hazaka da kwarewar wato jama'a shine yanda za su iya kare mutanen su ba tare da sun fada cikin wahala mawuyaci ba irin yanda aka fada yanzu. Saboda haka shawara ga kungiyar ASU da bukatun ta koma a sake lale, me ya kamata a yi a wurin wato kai korafi ga gwamnati da jajircewa irin yanda ta jajirce yanzu a kwato haƙƙin wato ainihin ma'aikatanta ko kuma mabiyanta ba tare da sun fada cikin yanayin da aka fada a ciki ba, ko kuma dalibai su fada cikin yanayin da aka fada. Wannan wani kalubale ne ga kungiyar ASU kwarai da gaske.
To ko me iyaye da dalibai za su ce game da wannan mataki na janye yajin aikin? Ga dai abin da wasu ke cewa.
To alhamdulillahi bayan share dogon lokaci da aka dauka malaman jami'a suna yajin aiki har na kusan tsawon watanni 8 yanzu an koma. To Allah ya sa koma ta zama alheri, amma dai ba haka aka so ba. Dan an ce ko yanzu aka kashe biri ya riga yayi barna, gaskiya ilimi ya riga saboda karatun ya riga ya dawo bai wallahi, amma koma dai Allah ya ce haka. Allah ya sa kuma ita gwamnati ta biya musu katun nasu ba kuma yaudar su ta yi ba, su ko su dubi Allah dan Allah dan annabi su malaman jami'a su yi hakuri da dan abin da suka samu. Kula cewa abin da fa ba dan kudi suke yi ba, mu ma kuma mun san ba dan kudi suke yi ba, suna yi ne domin jajircewa kuma ne yajin aikin da suka yi kuma saboda dalibai suka tafi, ma'ana saboda kishin dalibai nemoro dalibai mafita ko yanci su ma kansu ba malaman su ba nemoro kansu yanci, amma dai dawo da aka yi da hakan da yayi daidai. Allah ubangiji ya taimaka.
Actually the ASU strike has affected my postgraduate studies badly and I should have finished by now. Honestly speaking, government need to do a lot.
Wannan dalibi dai yace kwarai na ji dadi dangane da wannan mataki da aka dauka. Ya mun shafe watanni kusan 9 kenan a gidajen mu ba tare da halartar jami'o'i ba, lamarin da kuma ya haifar da koma baya ga ilimin mu. Muna fatan za a dauki mataki na kaucewa irin wannan yajin aikin a nan gaba. To ko wani irin darasi ko darussa aka koya da wannan yajin aikin?
Wannan yajin aiki ya kantar da darussa da yawa wanda da bukatan da iyaye da malamai da dalibai da ita kanta jami'a da gwamnati hatta ma al'umma gaba daya, yana da kyau mu dauki darussa. Ba daidai bane abubuwa na faruwa kowa ya zura ido, gwamnati da ita da ASU ana ta ja'in ja, an dauki wannan lokaci. Akwai bukatan idan ana ja'in ja irin haka a samu wadanda suke jajirtattu su tsaya su yi magana kuma su cije cewa ga abin da ya kamata ai ga abin da bai kamata ai ba. Kamar wannan wato ainihin sa baki da shi shugaban wato ainihin speaker ba jami'a lai misali, kaga wani abu ne wanda yake da shi da tawagarsa, wani abu ne da a iya cewa kusan da an yi wannan abun tun farko kila da ba a kai ga haka ba, alƙalisi da abu wato ainihin ya duli. Duk da cewa wannan al'amari alhamdulillahi Allah ya sa dai wato ainihin zamu dauki karatu da darussa la'alla shi yasa haye kai akan haka da fatan Allah ya sa za dauki matakan kan wannan abu ya ƙara karuwa ya zama cewa wannan yajin aiki a iya cewa kusan shine na ƙarshe a harkar jami'o'i a nan Najeriya da za a gani ilimi yana ƙara tabarbarewa bai dace a ƙyale abubuwan nan su ci gaba tabarbarewa ba kamata a dinga yin daukan matakai wanda za a farfado da wato ainihin kima da daraja na ilimi da kima da daraja na malamai da kima da daraja na karantarwa malaman nan da suka fada halin da suka fada ciki abun takeici da wuya ka ji akwai wani tsarin wani tallafi da ko wasu mutane ko wata kungiya ko wadansu jama'a za su yi cewa kai malaman nan fa mutane ne masu kima cikin mu wasu farfesoci ne wasu daktoci ne wasu kaza ne ga wani tallafi bari mu dinga agaza mu waɗanda suke manyan mutane a cikin mu da yawa an kyale malamai sai ga cewa ashe kaman al'umma ba ta damu da malaman ta ba
masu saurare a don ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin da daidaita shi Jolly Lizard Gresham babin yar Chipring ke cewa huta lafiya sai wani makon
san hakika ba da tangarda ba kan ji mana
to madalla gaishe ka yanzu ko ga kadan daga cikin sakonni da ka turo mana
Ra'ayi na farko da lokaci zai bamu damar karantuwa yau ra'ayi ne daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Kace shekaru 7 da 'yan watanni kudaden tsaron jihar Katsina suke shiga ofishin tsohon sakataren gwamnatin jihar Katsina. Amma babu wani ci gaba da aka samu ta fuskar tsaro a jihar don haka muke buƙatar hukumomin EFCC da na ICPC da ku binciki tsohon sakataren jihar don bin bahasin yadda suka yi da kudaden harkar tsaron jihar a lokacin sa da irin ci gaba da aka samu ko aka san hakan sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam da kuma Alhaji Buba Dada da Lawan Nazif Gashuwa kuka ce muna taya sabuwar majalisar ministoci ta ƙasar Chad muna nada su mu dai fatan mu su kwatanta adalci da gaskiya sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa kifewar jirgin ruwa da aka samu a kogin da ya hada kananan hukumomin Labun da Makwa da ke nan jihar mu ta Niger abin zubar da hawaye ne Allah ya kare sake faruwar hakan a gaba amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayin Kale Nazifi Ibrahim Murga Malam kace a gaskiya matakan rufe gidajen rediyo da talabijin da gwamnatin Zamfara ta dauka bisa laifin kare doka hakan san bai dace ba saboda haka muke kira ga gwamnatin jihar ta gaggauta bude su to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa
madalla yanzu ko da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
jiragen sama marasa matuki dauke da bamabumai sun kai hari a babban birnin Ukraine a safiyar yau litinin mako guda bayan harin makami mai linzami da Russia ta kai a Kiev bayan an dan tsagaita wuta jami'an Ukraine sun ce jiragen da suka kai harin na shahid ne da aka kera a Iran waɗanda Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-haren ƙunar bakin wake na kamikaze inda jirgin ke fadawa akan wuraren da aka auna sama da mutane 600 ne yanzu aka tabbatar sun mutu sanadiyar ambaliyar ruwa mafi muni da aka gani cikin shekara 10 a Najeriya a cewar wani rahoto da aka fadda jiya Lahadi bala'in ya kuma tilastawa mutane sama da miliyan 1.3 kauracewa gidajensu a cewar wata sanarwa da ma'aikatar jinkai ta Najeriya ta fadda a shafinta na Twitter. Ministan harkokin jinkan Najeriya Sadiya Umar Faruk ta ce an rasa rayuka sama da 603 ya zuwa jiya 16 ga watan Oktoba na wannan shekarar. Ma'aikatar shari'a Iran ta faɗa a yau litinin cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a gidan yaren Evan da ke Tehran ya ƙaru zuwa 8. Gobarar ta tashi ne a ranar Asabar a daidai lokacin da ake ci gaba da yin zanga-zanga mako 5 kenan a jere sakamakon mutuwar wata matashiya mai suna Masa Amini ƴar shekara 22 a hannun jami'an 'yan sandan da'a na ƙasar saboda bata sanya hijabi ba yadda ya kamata. Babbar jam'iyyar adawa ta Congress ta India ta kada kura'ar zaben sabon shugabanta a yau litinin yayin da 'yan iyalan Nehru Gandhi da ke da rinjaye a jam'iyyar suka kaura cewa neman takara.
To masu sauraro, kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma idan Allah kai mu da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon Ghana da GMT, za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu Mr. Chan na wannan lokacin. Baba Yakubu makiri ne nake sallama da ku. Sai kuma dare, in Allah ya kaimu, za mu haɗu. Yanzu kuma a dakacin shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.